Manunia. Ganin gangar gangarar karewar mulkin shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sa wasu ƴan kasa sun fara ta'alikin tattauna batutuwan da suke ganin sun riga sun fito sarari.
Duk abin da kake a duniya ko hodar Iblis kake fiddawa baka fi wanda yake samun allocation din dala a Central Bank riba ba.
Bai tsamanin Buhari yana tsafi ba saboda addu'a ma bata dame shi sosai ba. To shi mulki idan za a yi shi a Afirka sai an yi shi a Afirkanci.
Shi kuwa shehun malamin jami'a ko masanin shari'a Professor Nasir Aliyu gaya wa duniya yake cewa duk da takun tattake guri da ake gani a gaban kotunan tsaron karakin zabuka fa yanzu doka ta sa wajibi a karkare sharhun cikin hanzari.
Tsarin mulki ya kawo kwana 180 ko tsara daga ran da aka filin ta dole a gama ta kwana 180 so gabaɗin ciru da farko ka sinta za a gama cikin wata goma.
Game da bujirin bikin bugun juna akan shugabancin majalisun tarayya kuwa abinda aka saka a wuta ne ya fara kauri.
Magana an zabuwa na an nadawa na an nadawa na kafin ma a rantsar da majalisar muna ganin ya saba a ka'idojin demokradiya wanda mu ba zamu lamunta
ba. Baka san abinda ya faru lokacin tambuwal ba, baka san an nada ya ta Patricia wata uku bata mike ba duk akan idan waɗannan mutanen akai
waɗannan faso mun ta muka taso cikin tarin muryoyin da za ku da cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sannunmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku duk safiyar Juma'a da wuri. Shiri na 119 cikin jerin shirin manuniyan da kullum bukatar shi shine cikawa masu sauraro buri. Mai yiwa gaza ganin cika burin kuma ya sa wasu ƴan Najeriya suka fara fashin baki game da gwamnatin shugaban kasa Buhari. Sanata Ibrahim Hassan Hadeja ya ce idan za a tsage tsantsar tsabar gaskiya to gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta yi wa tattalin arzikin kasar nan mummunan dauri.
Sabuwar gwamnati gaskiya tana da aiki a gabanta ba kuma karamin aiki ba. Bashinmu ya kai naira trillion 780 ko yanzu. Ta maki yin lissafi ki gani akwai yanzu an kiyasce cewa muna kashe naira trillion 14 a shekara akan tallafi tunda yanzu kaga trillion wajen baka kullun karuwa yake dala na tashi shi ma na tashi kuma ana magana cewa da refinery din Dangote za ta zo shikenan mun huta tana tambaya anan shi Dangote din nan in ya fara tace mana yana saidawa zuwa za a ce masa to bawan Allah tunda kai dan Najeriya ne sai ka rage kudin man ka ya dawo naira 170 ka dauki asaran naira 400 kawai san kana son kasan nan kin ga ba zai yi ba in ka dauki sata da ake yi ta danyen mai ana tunanin akalla kasar zai kai wajen trillion 9 a shekara. Babban inda gwamnati take asarar kuɗi wurin wannan canjin kuɗi abinda ake cewa dual exchange rate kowa ya san dala naira 750 ce a kasuwa amma a Central Bank in kana da uwa a gindin murhu ko kai shafe da mai ne za a je a baka dala a naira 370 ribar da zaka samu duk abinda kake a duniya ko hodar Iblis kake fiddawa baka fi wanda yake samun allocation din dala a Central Bank riba ba. Akalla kasa daga shekarar 2017 zuwa yanzu mun yi asarar dala biliyan 110 maganar da ake a naira ya kusan naira trillion 130 in ka tattara wannan abubuwan babu bukatar Najeriya ta siyo bashi.
Sai dai shi Manjo Muhammad Lawal Eliyakum mai ritaya gaya wa duniya yake cewa ya riga ya gano makwantar kuskuren shugaban kasa Buharin da yace ta fara ne daga yadda ya saki wasu abubuwa masu matukar tasiri.
Mai girma shugaban kasa yayi kokarin mulkar kasan nan da ainihin tsintsar boko da constitution da kokarin kamanta adalci wanda mu a Afirka ba a mulkin mu a haka.
Sai da me
abinda ake mulka Afirka da shi shine za a mulke ta da addu'a. Akwai addu'a ta addini, akwai addu'a ta tsafi, sannan wani lokaci shi kansa constitution din ana dan karya shi saboda idan ga abinda al'umma suke so kuma ya sha bamban da constitution ai anan taka ai wasu gwamnoni sun yi ai wasu shugabannin kasa suna taka constitution. To shi mulki idan za a yi shi a Afirka sai an yi shi a Afirkanci. Bai tsamanin Buhari yana tsafi ba saboda addu'a ma bata dame shi sosai ba. Obasanjo 2003 ina gaya maka na shiga jirgi da mutanen mai Maiduguri su 150 dukkan su Obasanjo ne ya biya musu. Kage shi ba musulmi bane. To amma shi mai girma shugaban kasa wannan shi bai dauko wannan hanya ba. Kuma duk wanda yake kusa da kai kamar wa'annan kabal din da kaje ana nufi mai addu'a yana yi ta gaskiya, mai addu'a da tsafi yana hadawa, mai kuma tsafi yana yi duka akan wa ake duka akan shugaban kasa.
Game da maganar jinkirin jan kafa da tsilla-tsilla da ake samu akan shirin zabe kuwa Farfesa Nasir Aliyu na Jami'ar Bayan ne yace ai an riga an samu sabon sauyi saboda dokoki sun warware komai saboda haka yanzu babu ni sauran dare dare.
Karin shari'a dake dake yake bi. Duk jinda alkali ga yake tsinka washi da kyau bai sai ce na kure ba haka. Sai an bi matakan nan duka. Sai dan kai ka zo ka ce na jige da kanka.
Dan haka akwai hasashen cewa watakila gudanar da shari'un zaben nan na wannan karan zai dau lokaci sakamakon karin jami'in da suka shiga zabe ba.
Zai dan ya dauka. Ma ka san tunda yake yanzu akwai doka na tsarin mulki ya kawo kwana 180 ko ta shari'a daga ran da aka filing ta aka shiga dai dole a gama ta kwana 180
ne wata nawa kenan
wata shida kenan ko sannan appeal kuma dole a yi shi a gama shi cikin kwana 60 kuma ka san banda zaben gwamnati ba zaben da ke zuwa Supreme Court so dukkan su suna karewa ne a kotu koli kaga can wata 2 wata 2 wata 4 kenan ko kaga ba dai wata 10 kenan so gaba ɗayan ciro da farko har kashin ta za a gama cikin wata 10 domin ko Supreme Court ita kanta dole ta gama cikin kwana 60
tun bayan ayyana sunan wasu wadanda ake so su jagoranci mu sun tare Nigeria wasu al'umma suke tattauna batutuwan da suke ganin abubuwan fa sun fara kamari jagoran hadakar wasu kungiyoyin arewacin Nigeria kamar Nasir Abdulkadir dan Battama yace daddage wanda APC ta yi akan damka wasu shugabanci masun kasar nan fa yana da matukar hadari
wanda yazo da jama'ar sa yayi takara ya ci zabe yazo a ce wani daga gefe zai zo ya ce masa ai wani zaku ba kujera kaza wani zaku ba kujera kaza wannan ba demokradiya bane wannan mutane ne mahankalta mutane wadanda suka san wanda ya dace so abinda muke so shine a basu dama daga majalisar dattawan majalisar wakilai a basu dama su zabi wanda suke so su shugabance su magana an zabi wani an nadawa kafin ma a rantsar da majalisar muna gani ya saba a kaidojin demokradiya kuma ya kama da wani kutse da ake nema a yi wa tsarin demokradiyyar Najeriya wanda mu ba za mu lamunta ba to saboda haka muka zo a karkashin jagorancin tsohon shugaban majalisar tarayya Senator Bukola Saraki da wasu manyan ƴan ƙasa irin su Dr. Hakim Baba Ahmed da irin su Dr. Usman Bugaje da sauran manyan masu fada aji muka zauna muka ce ya kamata mu yi tsokaci mu yi tambayi kan wannan al'amari saboda kar a zo a yi wa arewa suke da ba ruwa waɗannan kudure-kudure da muka bayar za mu rubuta su a rubuce mu kawo jam'iyya ko mu kai wa shi shugaban ƙasa mai jiran gado saboda su ne za su dage su gyara in ta yi kyau shi muka sani in ta kwabe shi muka sani
tun ma dai aka ji Sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumelan jihar Kanawa na jam'iyyar NNPP mai alamar kayan marmari na share shi gifar shimfuda shimfudar share shirin shigar da shugabannin majalisar da yace ai tana da irin nata tsari
ki duba cikin wannan koren littafin na dokar gidan nan abu biyu ya recognize yaya da shi akwai jam'iyya mai rinjaye akwai sauran jam'iyyu na adawa shi yasa shugabancin su tun 2007 muka yi gyara ya dawo karkashin minority leader dukkanin su a karkashin shugabanci ɗaya suke saboda haka wannan a dunkulan su suke da rinjaye
me ye matakin da za ku dauka yanzu a matsayin ku na adawa
ba bane ko takin hankali ko cin mutunci kawai ranar zaben shugabannin majalisa za a shiga zaurorin nan za a je a yi zabe a zabi wanda ake so a baka san abin da ya faru lokacin tambuwal ba baka san an nada ete Patricia ete Bila da PDP sun nada ta duk da ita ba suna suka sa ba wata uku bata mike ba baka san sanar president da yawa da bangaren satarwa suka nada majalisa bata yadda ba duk akan idan waɗannan mutanen akai bai kamata yanzu wanda ake ce ma Kabal su sake dawo da demokradiya baya
to kana nufin kenan ko ƴan adawa kun yanke hukuncin wa za ku zaba
ba dan adawa ba har wanda ba adawa da yake ba ya san gaskiya
ka ce za ku ji zo ne
kwarai da gaske amma ya kamata ki sani kowace da majalisa da bangaren zartarwa da bangaren shari'a zaman kansu suke idan bangaren zartarwa suka yi zonin din su ba ruwan mu da bangaren majalisa daban wannan yake
ka iyaka batutuwan da zamu yi bajin muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da bin ku cewa kwanakin da aka kebe musu fa suna ƙara ƙarewa ne kuma gashi babu maganar ƙari domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki uku ne katal su yi sallamar sakin kujerin da su ne fa suke ta faman alfahari kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muri tambayoyin da kan zo muku cikin wannan shiri. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.